haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turanci, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implants wanda ake dasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Zamu daura ne daga inda muka tsaya.
Misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa, yana dan ƙara kiba nan da nan da wuri. So indi har na ce zan yi magani na bada tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike gurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Nayi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke. To ni dama ainihi a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai. At least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku, any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne. Saboda ni nan tunda na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi 7 kenan, ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan bada tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne, an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba. So opinion ina dai kenan ni a wuri na yana da kyau da yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi. Sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi lu karfe ne da ake tura mahaifa ko wani roba ne yanzu da ake tare mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gumuce magara su yi cikin laulayin ciki. To idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi beat cycle, shi wannan kaman carbi yake, za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi. Wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yadda aiki, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci, wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yadda ya jijin ya tsakanin su.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni ana wa ra'ayin na yadda da shi, kuma ina yi dan nayi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa. Ina da dan da ya cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina shekara 7, kuma ina da shekara 3. To kin ga ai an yi tazara, iya tazara alhamdulillah. Saboda menene, ni dai gaskiya tazara yana mun gyamu, saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka din in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3, 4, 5 zuwa 7 irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi sa pampers ya dan dira ya dan kai wani girman a samu dai a yi ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf Salamun Abo da ya hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Ma'azu biye da shirin mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa dalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima daga nan ne za mu daura da insha Allah to Hajiya Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take ba ku idan ta yi irin wannan
kwarin kuwa din da yake taimaka mana shine kin ga dan ne zai yi din ne ta kan ni a yayin da ke shi wannan jarabawar ki dan koyi din sa amma shi ne ko Allah ya karbe shi ka kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ka ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idan yake din ne ki hankali
haka
to wannan nuna mana kullawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure mai yasa zuciya mu ta aminta da ita to babu da hirin da hana mu baka dan mu da muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ga rika mutuwa ta karbata to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan sai in ka fuska kuma da yake amfana gare mu yake affecte kuma ga zuciyar mu ce ka fara ba ya mata kwarin gwiwa aure a ce ba ya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai ƙara sawa mata da suke gida ne zai affecte din mu direct ne mu ƙara ga fara wa mata yan uwa kwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure ka yi karatu da mu malaman da a wuri
taimakawa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma ga baki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh
shine dai wannan da kin da zai tsiri a ran
eh
mai da komai ba ko ta tsiri dauki dalibai ne da mana kamar ɗan uwan a zamanin ba wata matsala a tsakanin nan kawai idan suka yi shi kadai ya
to mata sun da yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kiyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwa ci gaba da abin da suke
tabbata idan wata ma wata rawa za ta
karɓo alwashin tinga wanda ta wulaƙanta ni, to ni ma idan na kai matsayinka sai na wulaƙanta na ƙasa da ni. Kun ga irin wannan ba ta da background ne ko ba daga gurin malamanta. Wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su ɗau alwashin su ma idan suka zama wasu za su kyautata wa na ƙasa da su. Sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka zuba wata jituwa tsakanin su da malamai mata 'yan uwansu. Wasu kuma za su ɗau alwashin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi. To ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hassada a zukatan su musamman a makarantu. Aya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ƴa mace?
Gaskiya da rayuwar ta ta zai zamana ba ma kishin zai zamana duk wata abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kawo. Zai zamana mace ba za ta ga tana gudu ƴar uwarta mace ba. Za ki ƙoƙarin ki taimaka wa ƴar uwarki ke ma sakamakon yanda kuka gani kuma da shi ya ce maka an ci da komai sai yari in dai aka cire wannan kyafi da hasada. Amma abu ne mai wuya.
Hajji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abinda ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin ƙalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan.
Ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne. Shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya?
Idan muka samu muka ci wannan abu shine za mu samu har mu iya kai ma ga wani. Za mu iya shiga mu yi faɗa mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu marna cewa mun yarda abinda namiji zai yi mace ba za ta iya yi shi ba amma za ta iya kwatantawa. Shine za mu iya haɗa kanmu mu je mu fahimta mu ma a ba mu haƙoƙinmu duk guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su na haƙoƙin. Maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin. To amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a ci samun koma baya a gurin. Ina cire mu ba wani abu ne.
Yawwa.
Misali yarinya idan ta fito da dan wani misali ke ko ba ƴar kowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zo ka tashi ta koya. To abu na farko da zan fara shi ne rike mutunci rike girman a matsayinki na malama mai koyarwa. Rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya. Ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki yi kuka a gidan malam shehu Jamila. Ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro. Wannan ita kuma ta saka fahim. Ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina da mu ita gidan wani.
Wato a kawo da bambanci.
Ana bukatar yawa. Bambanci. Kuma aka kawo da bambanci. Kika nuna ke ba ki mafi mutum ta daura a cikin ta ba. Kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba. Kika nuna cewa ke ba ki ma gane hotline na da kofi class ba. Ke kawai ki shigo ne ki koya musu karata. Kuma ki zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ki nuna ba. Kuma kina haska musu gaban sanyi su kalli me future din su za ta hasko. To wannan shi ne kawai. In kika yi haka kin ga kin cire wannan hasara da bakin ciki. Kuma shi ma ɗalibin tarbiyya ya fi kika.
To ɓangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ina cewa wai charity begins at home. Irin wannan matsalolin yawanci da ake samu yawanci daga gidaje ne. A gidan su ba a ba ta tarbiyya ko sai kuma ta ya kike zaton ta zo a dika mutunta ki. Ba shi da mutunci da ma'aikata.
Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko. A nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama ta riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ki ci already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riƙa samun ƙalubale kala kala.
Wato sai mun koma baya
to ni a nan da tsare da zan yi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine zai zama na sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira wani open day iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida ai kokari a saita shi.
A secondary school kenan ko?
Yawwa da primary. Mai dan ya riga ya shiga ƴan jami'a. Aikin da ido ta ya riga ya gama kan ganuwa kenan. Ki nan kwasa shi ma a wani gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne. Idan ya tsambata wannan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa. Despite shi ko ɗan wani.
To kina gani barin ko hukunci ga baki daya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki
yana buƙatar kowa da kowa ya shigo ga mazan da mata duk sun tantance kowanne ya shigo ciki
haka
kowanne yana da irin gudunmawar da yake badawa a ciki
masauraro anan za mu yi sallama da ku a wannan makon zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azu da ke fatan alkhairi ma assalamu
to yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon
hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da daukar matakin hana yawaitar yaduwar magungunan da ke sanya mayi a tsakanin matasa a yankunan arewacin Najeriya waɗannan magunguna dai irin su totalin tramadol codeine da dai sauransu likitoci na yin amfani da su ne ta hanyar da ta dace domin baiwa marasa lafiya to amma a yanzu lamarin ya rikidi da ya koma wasu ke yin amfani da su domin bugar da hankalin su a jihar Kano dake arewacin Najeriya da lamarin ya fi kamari a baya komandan hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi ya ce matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana shigo da sanadaran hada waɗannan magunguna ya taimaka matuka wajen samun saukin yin mu'amala da waɗannan magunguna
to yanzu suna wahalan gani ko da kaga tramadol a nan Kano ba tramadol ake yawan gani ba sai dai duklopenag wani magani mai kama da tramadol na kashe zafin ciwo shi ake saidawa manoma da masu aikin karfi a kan cewa ana saida masu tramadol maganin tari ko mai codeine shi kuma expectorant ne wanda babu codeine a cikin shi sai a saida mutane a kan cewa mai wannan ne abinda kuma ya kawo wannan shi ne hukumar tamu ta yaki da shashen kwayoyi ta tara boda su da nafta ba a ba da lasin na shigowa da sinadaran hada magunguna ba a bari a shigo da irin su tramadol din nan kasar nan ta boda da airport da kuma wajen jiragen ruwa in ka tuna an kama wajen kwantena sun fudari a cikin tinkan ko da wolf wanda na tramadol za su zo nan Kano to duk wannan abun ne suka sa abun suka ro saboda gidaddiga ma da ake yanna cewa kan kaman 2016 nan ma hukumomin mun kora tramadol wajen can 45 to yanzu wannan shekarar gaba ɗaya ba mu kawo abin da ya kama ton ɗaya ba to kaga yanna cewa yana raguwa kenan
Kwamandan hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi to amma ya ce har yanzu akwai wata sabuwar hanyar da matasan ke amfani da ita
amma akwai wasu kuma da suka kunna kai waɗanda ba masa cikin doka amma suna sa maye kamar haɗe-haɗen da matasa suke yi matasa su haɗa magi da lakasira da panadol da ruwan shisha ko su haɗa tom-tom da lakasira da coca-cola da panadol da ruwan shisha irin wani abubuwan da ko da magi to wani abubuwan ne suka kullo kai yanzu matasan suke ta sha saboda karancin waɗancan din
a nan jihar Niger kuwa ma'aikatar lafiya ta jihar Niger ce ta ɗauki matakin shirya wani taro da masu saida magunguna masu zaman kansu duk a matakin ganin an samu nasara akan wannan matsala pharmacy Abdullahi Muhammad Musa shine daraktan kula da fannin magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger
to wato wanda ma muka tara a wannan taron na yau su ne wanda suke saya da yawa wato akan kira su wholesalers ne da turanci ya fi mun sauki manyan dilolin magunguna to su har kiyara ta ya kansu su rarraba zuwa ƙauyuka har inda ma motoci ba su iya zuwa shi ne muke so mu rinka fadakar da su particularly kamar yanzu akan yadda covid din nan ya zo then kuma mu rinka ja musu kunne akan sayan magunguna wanda za su kawo illa ga jama'a suna sayarwa
wato ma'ana magungunan jabu kenan
ba jabu bane akwai magungunan da ba wai dole kaman tramol kaga an yi shi ne musamman don wanda ya samu hadari yana jin zafi sai a bashi ya yi amfani da shi, amma yanzu ga mutum tangaras ya mai da shi kaman gyada.
Akwai yiwuwa ma a ce mutum in ya zo kaman chemist ya magani in ba an ga takarda cewa ga ciwon da yake da shi,
ba mu kai wannan fannin ba tukunna. Amma da a ce constitution ya dauka cewa ba wanda zai sayi magani, ba za ka ga magani ba ma sai ka kawo takardar, amma yanzu kawai in ka je ka kwankwasa ta taga ma sai a baka, ba sani ba mutumin gurgu ne ma koko.
Sanda a takaice dai kuna yaki ne da batun shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ko kuma dai barkatai
yadda ya shafi yanzu da sai a ce wai youth irin samari kenan ko da ƴan mata, amma yanzu abun ya zama da cewa matan aure ma suna shaye-shayen nan.
Wannan ya shafi kamar irin su codein, totalin da su.
Kware da gaske ai duk su ne su wayannan dukkan wani irin magani da suke da kuɗi za su iya siya su tara, suna da license, to amma wa za su sayar ma? To ba kai wannan munzali da za a ce sai wannan ba, duk wanda ya zo da kuɗin shi
ba hana su sai da irin wannan magani ne koko dai
muna so su takaita ne. Su takaita wurin takaitawa kuma dole ne sai mun roke su ji tsoron Allah, in ba haka ba kai ba za mu ci mar nasara ba.
Daya daga cikin masu sai da waɗannan magunguna da ya halarci taron na jihar Niger ga abin da yake cewa.
Sunana Alhaji Yusuf Tanko Pando Gari, ni ne shugaba na kamfanin sai da magunguna wanda ake kira Kongoma Pharmacy Amina a nan Mina. Wannan taro ya zo a lokaci da ya zo daidai da muke fama da wannan annoba, kuma tattaunawa da ake dukkan hanyoyin da ake bi wanda za a takaita wayannan abubuwa shine yanzu ake jaddada ma wayanda suka zo taro. Muna kuma fata wannan sako zai kai ga ko ina da ko ina, domin abun ya kai intaha, ba yara bane wanda suke zaune har da matan aure, abun ya kai inda duk ba a mai tunanin zai shiga ba.
Gwamnati tana yunkuri ku ta takaita muku sai da waɗannan ƙwayoyi, kana ga zai yi magani?
Kamar yadda ita gwamnati ta ɗauko na takaita mana sai da wannan magani, na takaita shigo da shi ma daga ƙasan, insha Allah ina ga kwalliya za ta biya kuɗin sabulu.
In aka yaya sayan shi yake a wuraren ku ga matasa ko matan ma da kai?
Tsakani da Allah, a wuraren mu wanda yake kamfani ne wanda yake register an samu takaita shi sosai matuka, amma sun koma ga mutane wanda suke yi a boye.
Da dama daga cikin matasan da ke amfani da irin waɗannan magunguna dai sun ci suna sha ne domin rage zafin al'amura.
Sunana Abdulhamid Isa. Gaskiya ba wani yanayi bane kawai wani lokaci idan na yi shi zance ni irin kawai bana san irin surutu zan kasance cikin irin wato gani ai irin yanayi na dan hankali na ya dan kwanta zan je ni shiru kawai ban san hayaniya da kowa, sannan kuma wasu lokutan kawai in zan je in shuka rashin mutunci na kawai nikan je ne idan na sha kawai zan je in rinka abin da nake so.
Kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi ya ce shirya irin wannan taro na jihar Niger yana da tasiri matuka.
Idan ma ai akwai wata manhaja nan da ake yi da ake kira National Drug Control Master Plan, wanda dama yana cikin abubuwan da ya ce gwamnati ta ce a rika yi a haɗe da jami'an lafiya.
Ko baya ga wannan ma dai masana halayyar ɗan adam sun bayyana cewa sarakuna, iyayen ƙasa da shugabannin addinai da ma manyan maluma na da tasiri matuka wajen yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, murya Amurka mai magana Abun Didi Bunza, Bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi, ma'ana gwamnatin mai girma Atiku Bagudu. Ya kamata a kawo waɗanda batutulan ruwa ya sama tallafi, musamman Argungu, Bunza, Talgo, Yawuri, Kamba da sauransu. Duk gaba ɗaya ko amir ɗin na garin babu inda bala'in ruwa bai kai ba, wasu sun rasa gidajen su, wasu sun rasa rayukan su, wasu sun rasa abin da suka ci. Daidai cikin halin ƙuncin rayuwar da ake ga kuma itla'in ruwa, abinci ya halaka, wani ya ce ya sa shinkafa buhu 20 an watsa buhu 30 buhu 10 buhu 22 su ba a san iyakansu ba. Saboda haka ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi, ƴan majalisun mu na jihar Kebbi, albocin mu na jihar Kebbi, sarakunan mu, manyan masu kudin mu na jihar Kebbi a tallafa ma waɗanda wannan bala'in ya cimma. Saboda idan gemin ɗan uwanka ya kama da ruwa, kai ma ka samu naka, idan ya kama da ruwa ka samu naka ruwa, saboda duk abin da ya cimma wani yau to gobe ina iya cimmaka. Mai magana abun didi wanzu lokacin zaman jihar Kebbi na jiya.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na gare ki. Shawara ɗan uwana ƴan Najeriya, don Allah ku tuba, ku yi karatun tanasu, karatun nan tananatu, ku bi hukuncin Allah, ku bi hukuncin manzo ne, ku bi dokar ƙasa, ku daina zalunci da ɓacin shuwagabanni. Ni kura wanga zaki, wanga damisa, wanga karkande, kai in ba Najeriya ba, ina aka wagga rayuwa? Ko hikarin wani ki canye? Kuma a ce ana tsoron Allah, kuma ana ɓacin shuwagabanni. Duka kowa an ka ba tsaron abu shi dai bukata. Allah ya ci sai, Allah ya ci sai, ƙarya ne, Allah bai ci sai ka ba. Ga matarawa masu ci suna nan su ci, a hana maɗiyanka, a hana matanka waɗanda sun kai ka ƙarfi su ƙwace. Kai mu ji tsoron Allah, mu daina ɓacin shuwagabannin mu. Daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin ji.
Assalamu alaikum muryar Amurka. In gana Isa Hassan daga Galibin Mumbashi ta Kongo Kinka. Ɗan zaune garin Kokowa, Janar Muhammadu Buhari. Allah ya sa wato ‘yan Najeriya musamman a yan arewaci sun gane cewa babu mai mutu komai. Gaskiya ne da a ce ka mutu kafin ka samu rikin nan, na imanin da ba za ka shiga arzikin insha Allah. Domin za a mai da kai abin bauta. Za a riga ziyartar kabarinka, ana yi ma bauta cewa mai gaskiya ya mutu. Ba zan manta da lokacin da mataimakin ka tun da ya mutu, wani biyar da abokin Allah ya kai shi wani suna taye a can. Ya zo shaguna ya kuma rayar da kalandar sa ya ga gidansa. Ya ce mutumin da ake cewa wai bai saci kuɗi ba shi ne wannan gidan. Sai na ce, sai ya taɓa kunnen sa ya ce idan kurma ya yi ma haka ne yake nufi. Sai ku ga abin da za a bayar ni yadda. Wasu suna faɗin cewa ai dan da bai ke yake da wannan katoton gidan nan a Irori, kuma a Diyare ne mutum sai wanda ka gani a gidan salon rama kenan.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su.
Kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.